24. Bonne journée à l'écoute de...
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi yau Juma'a 18 ga watan Nuwamba 2022. A cikin shirin za a ji cewa a Jamhuriyar Niger cibiyar bin diddigin makomar fararen hula da tashin hankali ya ritsa da su wato civic ta shirya taron karawa juna sani da zimmar jan hankulan 'yan majalisar dokokin ƙasa game da batun mutunta hakkokin fararen hula a yankunan da ke fama da ayyukan kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga.
Ana umarni da su ba cikin hanya ba, duka wannan akwai dokoki wanda sun ka hana irin waɗannan mugaye ayyuka.
Sannan za a ji cewa shugaba Buhari ya ƙara jaddada tabbacin daƙile ƙalubalen tsaro nan da ƙarshen shekara kafin ya miƙa mulki. Muna kuma ɗauke da rahoto kan yadda sauyin yanayi ke haifar da bushewar koguna, wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ƙarancin ruwa a Ngaoundare na ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli, wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata kotu a Netherlands ta samu wasu mutane uku da laifi bisa rawar da suka taka wajen faduwar wani jirgin kasar Malaysia mai lamba MH17 wanda aka rabo shi a gabashin Ukraine a shekarar 2014 ya kuma kashe dukkan fasinjoji da ma'aikatan jirgin su 298. Mutane ukun waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa ba tare da sun bayyana a kotun ba, biyu 'yan ƙasar Rasha ne, ɗaya kuma ɗan ƙasar Ukraine. Ana kuma tunanin yanzu haka suna Rasha, inda suke taimakawa dakarun ƙasar a mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Jirgin mai ƙera Boeing 777 na kan hanyarsa ta zuwa Kuala Lumpur ne daga birnin Amsterdam a lokacin da aka kaɓo shi a ranar 17 ga watan Yulin shekarar 2024. Lamarin ya faru ne a farko-farkon yakin da ya kaure tsakanin 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rasha da dakarun Ukraine a yankin Donbass da ke gabashin ƙasar. Hukumomin Palestino sun ce akalla mutum 21 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani gida a arewacin yankin zirin Gaza. Wutar ta tashi ne a daren ranar Alhamis a hawan ukun wani bene da ke sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke makare da mutane. Jami'an tsaron farar hula a yankin na Gaza da kungiyar Hamas ke shugabanci sun dora lakin tashin wutar akan wata tukunyar iskar gas da aka ajiye a gidan. Babu dai cikakken bayani kan yadda gas ɗin ya kama da wuta, sai dai hukumomi sun ce suna kan gudanar da bincike. Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsaya a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safara hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannun da ƙarin watanni hudu ƙarƙashin wata yarjejeniya. Wannan mataki da ƙasashen suka ɗauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin ƙarewar wa'adin farko wanda zai ƙare a ranar Asabar, ƙarƙashin matsayar da aka cimma tsakanin Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuli, inda aka amince da ci gaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi lalemar harbin da tsawaita shirin, inda cikin wata sanarwa da majalisar ta fitar ya ce a shirye suke su ci gaba da marawa shirin baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud, yanzu kuma bari mu shiga fadin rahotanni inda zai kai mu Jamhuriyar Niger. Cibiyar bin diddigin farar hula da tashin hankali ya ritsa da su wato civic ce ta shirya taron karawa juna sani da zimmar jan hankulan 'yan majalisar dokokin ƙasa game da batun mutunta hakkokin fararen hula a yankunan da ke fama da ayyukan kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga. Suleiman Mumini Barma yana ɗauke da ƙarin bayani.
Kisan fararen hula da cinnawa garuruwa wuta ko kona rumbuna da kora bisashe tare da satar mutane don neman kuɗin fansa da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe haɗe da cin zarafin gajeyu ko ta sakayyar matasa don shigar da su cikin ayyukan ta'addanci abubuwa ne da suka zama ruwan dare a ƙasashen Sahel yau shekaru akalla 10, duk da cewa yin hakan abu ne da ya saba wa dokokin yaƙi. Dalili kenan cibiyar Civic Center of Civilians in Conflict ta shirya taron karawa juna sani ga 'yan majalisar dokoki mambobin kungiyar CIP Jason Sahel Region Niger don an karar da su girman wannan matsala. Viane Bisimiwa shine daraktan wannan cibiya a yankin Sahel.
À travers l'organisation de cette rencontre, nous voulons attirer l'attention des parlementaires du Niger.
Yace ta hanyar wannan haduwa muna so ne mu ja hankulan ƴan majalisa a game da rawar da ta kamata su taka akan maganar mutunta dokoki da ka'idojin bayar da kariya ga fararen hula. Akwai alamun da ke nuna kyakkyawar niyyar hukumomin wannan ƙasa idan ana ci gaba da tantauna irin wannan batu na mutunta doka ko kullo da sabbin dabaru. Abin zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kariya ta yadda idan buƙatar gyara ko ba da diya suka taso za a yi abin da ya dace, kuma muna ganin samun haɗin kan 'yan majalisa zai taimaka a cimma buri. Mutane sama da miliyan 5 ne aka kesa cewa sun tsere daga matsugunansu sanadiyar yakin da ake gwabzawa a ƙasashen Niger, Burkina da Mali. Kuma ba idan kashe-kashen da suke fuskanta daga 'yan ta'adda a wani lokacin fushin jami'an tsaro kan karewa akan fararen kula. Jigo a kungiyar CIP Jason Sahel dan majalisar dokokin ƙasa Sule Jefo na mai kallon wannan zama a matsayin wani babban ci gaba akan maganar kare haƙoƙin fararen kula.
Mutane da dama ana kashe su ba cikin hanya ba, ana hana musu wasu abubuwa ba cikin hanya ba, wasu mata ko yara ana umfani da su ba cikin hanya ba. Duka wannan akwai dokoki wanda sun ka hana irin waɗannan mugaye ayyuka. To shine wannan kungiya mai zaman kanta tana so ta tantaunawa da mu gani hanyoyin da ya kamata mu bi saboda kowa ya bi hanyar doka.
Samun gudunmuwar talakawa a irin wannan yanayi wata hanya ce da idan aka yi amfani da ita za a iya samun lafawar al'amura, in ji dan majalisar dokokin ƙasa Alhaji Muhammadu Idar.
Yaki ne wanda wani bangare akwai ka'ida, wani bangare mutane ne wanda ba a san su ba, wanda suna boye, wanda ba a san abin da suke nema ba, kuma ma suna boye a cikin talakawan. Shi ne koko a cikin wajen da talakawan suke. Kenan sai ya zamanto talakawanmu mutanenmu wanda muke wakilta nan ne sun zama abin da muke cewa saka mai wuya.
Rashin baiwa ma'aikatan agaji damar isar da kayayyaki ga mutanen da ke cikin halin bukata a wasu daga cikin yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda na daga cikin matsalolin da ke ƙara jefa fararen kula cikin halin kunci maras misali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Mumuni Barma, yanzu kuma ga Mahmud da ƙarashin labaran duniya.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun nemi da a gaggauta nuna matsin lamba ga Iran domin ta dakatar da hukuncin kisa da take yankewa waɗanda aka kama suna zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma jingine aiwatar da hukuncin. Sashen shari'ar ƙasar ta Iran ya ce tunda aka fara zanga-zangar wacce aka kwashe wata biyu ana yi, an yanke wa mutum biyar da ake tsare da su hukuncin kisa a ranar Lahadi bayan da aka kama su a wajen zanga-zangar. Cikin wani sako da ya aiko wa muryar Amurka, daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Iran mai headquarter a Oslo, Mahmud Amir Mugaddam, ya ce gwamnatin ta Iran na amfani da hukuncin kisan don ta tsoratar da jama'ar ƙasar. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi, wacce ita ce mace ta farko da ta taɓa riƙe wannan muƙami a ƙasar, ta ce za ta ci gaba da zama a zauren majalisar yayin da 'yan Republican ke shirin karɓe ragamar shugabancin majalisar a watan Janairu. Amma ta ce ba za ta nemi shugabancin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar ba, wanda hakan ya kawo ƙarshen shekaru 20 da ta kwashe tana jagorantar jam'iyyar.
I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress.
Ta ce ba zan sake neman takarar shugabancin jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki mai zuwa ba. Ni a irin nawa tunanin lokaci yayi da zamu bar matasa su jagoranci 'yan Democrat da nake matukar mutuntawa. Cikin wani jawabin minti 15 da ta yi a zauren majalisar a ranar Alhamis, Pelosi mai shekaru 82 ta yi waiwaye kan shekaru 35 da ta kwashe a zauren majalisar, inda ta yi shugabancin shekara 8.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai sai kuma jamhuriyar Kamaru inda sauyin yanayi ke haifar da bushewar koguna wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ƙarancin ruwa a Ngaundare. Muhammadu Rabi'u na ɗauke da ƙarin bayani.
Pompo sun bushe a cikin Ngaundare saboda rashin ruwa yau mako guda. Jama'a suna ta shakewa, tashin hankali na ƙaruwa saboda ba a samu wani bayani daga hukuma mai kula da ruwa ba.
Wallahi abin da ya bada ne, musamman ma a gun mata wanda a duk lokacin muna da bukatan wato mu yi amfani da ruwa, in ma domin mu tsaftace jikinmu, in ma kuma domin mu yi abinci gida.
Rayuwar yau da kullum na da matukan wahala. A lokacin rani, samun ruwan sha ba abu ne mai sauki ba. Wani lokaci dole a yi tafiyan mil domin samun wannan muhimmiyar abar.
Wallahi abin da ba ne mai sauki, kunga duk sa'ilin da muke da bukatar ruwa mai tsafta dole ne sai mun je har can wato cocin ɗan Katolika inda ake da ruwan burtsatse mai tsafta, mu je mu samu wannan ruwan. Wato kuma tashi daga anguwanmu ta wajejen kilometer 4 ba abu ne mai sauki.
A lokacin rani, duk rijiyoyi sun bushe, wani yanayi mai ban tausayi ga al'umman unguwannin masu nisa kamar Bamyanga, Gadama banga da kuma sauransu.
Masu
waɗannan rijiyoyin burtsatsen ba su da yawa, mutane suna dandazo don su je su samu ruwan sha a gidajensu. Kuma bayan haka kuma wato dole ne sai mun tafi wato rafuffuka tukun za mu
sami.
Domin warware wannan ma'aunin, mafi arziki na tonon rijiyoyin burtsatse, yayin da talakawa za su iya juyawa kawai ga masu sayar da ruwa waɗanda suke ganin cewa su kuma arzikinsu ya tashi. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka daga nan Ngaundare, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu, kada a shafa, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Ma'azu. Wannan karin a taron COP27 da yake gudana a kasar Masar, an yi nasarar samun goyon bayan Majalisar Amurka kan biyan diya ga kananan kasashen da suke ɗiban asara sakamakon matsalolin sauyin yanayi, wanda ya kasance abin da manyan kasashen suke kaucewa a baya. Lamarin da Malam Ibrahim Pam, wani mai sa ido ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, ya shaida cewar wannan babbar nasara ce. Ko me yasa ya bayyana hakan?
Wannan abin murna ne saboda ya nuna cewa Amerika da Majalisar Amurka da shi shugaban kasar ma President Biden sa rai a kan cewa wannan maganan da ake yi na tsarin development countries ya kamata a biya. Wannan kudin da za a biya iya ne, kuma ya kamata ne a biya saboda wahalar da ake sha gaskiya ya kasance a kan abubuwan da mu ba mu da laifi a kan yadda suka hau. So magana ne da ta kawo murna sosai, kuma a nan climate conference kuma na biyu, wannan kuma zai ƙara ƙarfafa developing countries a inda muke neman biyan wannan biyan da aka raga, kuma zai kura sauran ƙasashen da suke da developed countries ma su ƙoƙarta su ma su yadda a kan yadda za a yi wannan framework ɗin na biyan wannan gaban.
To sai dai kuma a ra'ayin wani jigo a harkar rajin kare muhalli a Najeriya, kuma shugaban Development Association for Renewable Energies, Dr. Yahaya Ahmad, ya bambanta inda yake ganin akwai sakaci da san banza daga fannin kananan kasashe masu tasowan. Ko me yasa hakan?
A garin gaskiya kuɗi suke so a banza, wato rimoni ko babu shi a hudda ƙasa da ƙasa. Shakka babu, an yi alƙawarin cewa duk shekara za su ba da biliyan ɗaya ga kasashe masu kowa gaba daya. Amma akwai ka'idojin da aka shimfiɗa, wanda shine sai kowa ya ciki alƙawarin da yayi na wannan NDC. To Najeriya ba mu komai ba, mun je nan mun yi babban surutu abin nan, zamu yi kashi 20 cikin ɗari na abin da kan ba abin da muka yi ba abin da aka takuka. Na ɗaya kenan, haka kuma sauran kasashen Afirka. To yanzu hutu na ake gani kawai a talabijin da kafafen yaɗa labarai a ce gashi ai ambaliyar ruwa da tsohon shugaban kasa yana zaune cikin kwale-kwale an ɗauko shi da gidansa. Waɗannan ba alƙaluma bane. Ana so wanda ake giya baseline su bai wanda aka zauna aka yi bincike da farko ma kafin ambaliyar ta faru. Me kuke da shi yaya yanayin yake? Ba mu da alƙaluma cikakkun alƙaluma za mu nuna cewa kafin wannan ya faru ba ga yadda muke. Da ya faru kuma ga yadda muke. In ga za a kiyastawa sai ga asarar da muka yi. Ba mu da shi. Sai dai mu nuna hoto kawai lokacin da ruwa ya zo. To ya za mu yi ma kiyasta abin da ake bukatu a san ma a bari irin tallafi ne za a ba mu tukuna. Wanda da kanmu mun ɗau matakan saboda meteorological service na masu kula da sararin samaniya. Masu kula da yanayin gargaɗi tun da farko tun cikin watan biyar ko watan hudu ne cewa wannan shekaran ba za a yi ruwa da yawa za a ambaliya kaza kaza kaza. Ya kamata tun daga lokacin kamata a ɗau matakai. Namu da kanmu wanda ma wasu asarar da aka yi din da ba za a yi su ba ma an da ɗau matakan. To ba komai ba an zo na ga an yi kyale kawai komai dai daga inda Allah. Sannan a sai da abin ya faru tukuna sannan a tashi kokumbara ana ta abin nan su zo su ba.
Shi kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo daga kasar Niger wanda ya halarci taron na bana a Masar yayi bayani game da manufar waɗannan kuɗaɗe da za a ware ga waɗannan kasashe masu tasowa.
Wannan sanarwa da Congress na Amurka suka yi suna gamsar da kowa musamman ma mutanen Afirka wanda suke so ya zamanto cewa duk abin da ya shafi kamar ɗaukan nauyin duk wata asara kuma yadda za a kama ma wanda ke jikita wajen wadda kamar dukiyarsu da kuma kayan aikinsu idan dalilin wannan matsaloli na canjin yanayi. To gashi sun abin ya tabbata kuma ya zamanto yanzu aina tunda gashi dai wannan kuka nasu ya samu shayar hawaye kuma ƙasa kamar Amurka wadda ke tana kwaɗi a shi a duniya ta kawo goyon bayanta kuma ta ce ta yarda da a gaban nan yanzu za ta yi da irin wannan matakai don saboda a kama wanda suka jikita suka samu batar inkiyoyinsu da kayan aikinsu duka illar da canjin yanayi yake kawowa to su kuma za su samu babban gidauniya wadda za a sa musamman a cikin duniya don saboda a kama ma mutanen nan kar ya zamanto cewa sun ɓadda komi da komi kuma ba su iya ci gaba da rayuwarsu tunda dai wanda ya ɓadda komi kuma da komin nan yake tafe da rayuwar shi ba abin da ya mishi saura sai dai ko ya bar guri.
Ta nasa ɓangaren kuma Dr. Ibrahim Kabir babban daraktan hukumar Raya Birni na jihar Bauchi wanda ya wakilci jihar tasa a wajen taron na COP27 ya bayyana ra'ayinsa ne a game da mukalolin da aka gabatar a wurin taron da ake shirin kammala shi a yau.
Kusan dai ni a nawa fahimtar duk da kasancewar nan ganawan ta wannan shekaran ba wani sabon salo ne ta dauka na daban abinda aka saba ba akan abin da ya shafi gabatar da mukaloli da kuma ita rejejeniya da ake yi a irin wannan tattaunawa. Amma dai ko ba komi wannan karin ta ce wai jiki magayi ne inda ana makaloli ne da suke magana akan cewa kaza zai iya faruwa ko kuma kaza yana faruwa amma dai ba a ganshi a zahiri ba. Abubuwan da suka faru a wannan shekara din kamar sun zo akan gaba da yasa duk makalolin da kasashe daban-daban suka gabatar da masana na fanni daban-daban da abin da ya shafi canjin yanayi kamar na abin da ake cewa demonstration duk wani wanda yayi magana na kashin kansa ko kuma kasa ta yi magana za a fahimci cewa ana magana ne da alƙaliman zahirin abin da ya faru. To ni na ce dai kusan wannan karon kusan abu makalolin da su kasashe da duk masu ruwa da tsaki suka gabatar kaloli ne da suke magana da kansu kuma abu ne da duniya ta ga abubuwan da suka faru. Illa dai jinin da aka yi tuma ka ce kamar maimai ne kawai dai an yi su da kausasan muryoyi tali kuma an yi su da zuciya tana cikin bukata kamar ka ce an karfafa jinin da aka yi na abubuwan da ake so a cimma daga nan zuwa kwaftance da za a yi. Ni dai a nawa fahimtar na kamar an samu ci gaba kuma akwai sa ran kamar yadda na faɗa a farkon ba da ansa ta cewa kusan yanayin ya zama jiki magayi ne. Na ga cewa tunda kowa ya ga matsalolin yanzu za a iya samun takamako fiye da abin da aka saba samu. Dan akwai bambanci tsakanin a tsammani da kuma a ce abu ya riga ya faru to an ga matsaloli sun faru kuma duka abubuwan da ake tattaunawa yanzu ko aka tattauna har zuwa ƙarshen ganawa za ka ga cewa abubuwa ne da in dai da gaske ake za a iya yin su.
Mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu damar kawo maka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, samu dawo da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Gaida Aisha Ma'azu, sai kuma labari na gaba. Shugaba Buhari ya kara jaddada tabbacin dakile kalubalen tsaro nan da karshen shekara kafin ya mika mulki a shekarar 2023. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk yana dauke da karin bayani.
A taruka na baya da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin kamfe na dan takarar mukamin shugaban kasa indar jam'iyyar APC tasu, wato Bola Ahmed Tinubu, da kuma ganawar da ya yi da waɗansu shugabannin al'ummar Ibo akan maganar shirye-shiryen samar da zaman lafiya a Najeriya, yana ƙara tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta yi haɓɓasa domin tabbatar da an kawo ƙarshen fitintinu da tashe-tashen hankula da ta'addancin da ƙasar ke fuskanta kafin ƙarshen wannan shekara ta 2022 da ake ciki. Ministan ayyukan 'yan sanda a Najeriya Muhammadu Maigari Dingadi na gaba-gaba a jerin ministocin da ke sa ido akan hada-hada tsaro a kasar, ko ya mun karin bayani akan alamu ko hasken da suke gani cewa lalle za a samu wannan nasara ta tabbata kafin a shirya zabe ma a Najeriya, ta yadda tashe-tashen hankulan da ake gani suna faruwa ko za su iya kawo fargaba ga shirya zabuka a Najeriya ba zai wani tasiri ba, inda yake cewa
shugaba Muhammadu Buhari ya kara jaddada wannan kuduri nashi na ganin cewa an hannanta mulki Najeriya ga hannun waɗanda su shigo, tare da ganin cewa an samu zaman lafiya a ƙasar nan insha Allah. Wannan shine da nasaba da irin goyon baya da kuma duk bada dukkan abin da ya kamata ga hukumomin tsaro domin a yi kokari a shawo kan matsalar rashin tsaro a ƙasar nan. So mu da muke nan muna ganin abin da yake faruwa, ba mu da wani shakku na cewa ba za a samu irin wannan cigaba da yake tunani ya samu a ƙasar nan kafin a hannanta mulki a ƙasar nan.
Ministan ayyukan 'yan sanda ta Najeriya kenan mai gari Dingadi a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya, Madam Mamun Sale mai sharhi ne akan al'amuran tsaro a ƙasar, ko ya mun ƙarin haske akan cigaba ko haɓɓasar da yake ganin jami'an tsaro na Najeriya suke yi da burin cika wannan alwashi na Shugaba Muhammadu Buhari cewa za a murƙushe ta'addanci kafin ƙarshen shekara, inda yake cewa
to gaskiya wannan matakai da sojojin ƙasar nan suke ɗauka, wato 'yan kwanakin nan ko 'yan satuttukan da suka wuce, yana nuni da cewa lalle fa akwai ingantaccen tsari da kuma yunkuri na tabbatar da an cimma wannan manufa ta Shugaba Muhammadu Buhari. A yankin Zamfara, inda aka fama da ta'addanci, an kashe 'yan bindiga wajen mutum 500 a 'yan kwanakin baya, an kama jigajigai daga cikinsu, an kama baburansu da makamansu, an kashe kusur kuma 'yan fashi da 'yan garkuwa da mutane a yankin Kaduna. To dama wannan jihohi biyu da kuma jihar Neja ta uku su ne suka fi tsanani a yankin arewa ta yamma da kuma arewa ta tsakiya, yana nuni da cewa wannan manufar ta shugaban kasa tana dab da tabbata, saboda 'yan wata ɗaya ne ko ɗaya da rabi ya rage a cimma lokacin da ya ɗauka.
Amma ina maganar ɗaiɗaikun hare-haren da har yanzu ake ganin suna faruwa, har ana garkuwa kuma ana kashe wasu.
To ka san sha'anin ta'addanci, ba za a ce ba gaba ɗaya an share komai da komai, amma idan aka samu kashi 80 cikin 100 na abin ya ragu, to ina ga lalle sai a musu jinjina hukumomi da kuma su sojojin. Amma ko shakka babu, ba za a ce kashi 100% ba an samu tsarki a wannan yankuna na rashin ta'addanci, amma dai a ce dai an yi irin na dadin nan, to ina ga idan cimma wannan yayi kyau.
Malam Mamun Sale kenan mai shirkan al'amuran tsaro a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk, Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Kafin mu je ga labarai a takaice, bari mu shakata da wannan.
Dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamannin ta dan dubayya, ka dauki alkalami zana in zaka iya fado masu kokun baza na kosa ba, karshen lafiya labaran da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sanu bani na nausa ga zuciya na ta fadin ka da umfasa ina tabe dai karo da dan Musa ya so dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tabe dai karo da dan Musa ya so dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne adamawan yola nace amanar kyawu akai garin yola na galuba batu kare mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya bakon daki nayi gamo a soyayya na yo doki ni dai zatan soyayya da akwai zaki da dandana sai na ji akwai wani sarki da dandano nayi ma ban tantance ba dokoke dai aljana ce inganki hade da ke labari ki bani umbaki tiran da na gaki nake san in sake kallanki sai naji tashin muryan nan mai zaki naji an ce juyo sai naji kamar bani ba
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice
Wata kotu a Netherlands ta samu wasu mutane uku da laifi bisa rawar da suka taka wajen faduwar wani jirgin kasar Malaysia mai lamba MH17 wanda aka harbo shi a gabashin Ukraine a shekarar 2014 ya kuma kashe dukkan fasinjoji da ma'aikatan jirgin su 298 mutane ukun waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa ba tare da sun bayyana a kotun ba biyu ɗan kasar Russia ne ɗaya kuma ɗan kasar Ukraine Ana kuma tunanin yanzu haka suna Rasha inda suke taimakawa dakarun kasar Amamed da Rasha ta yi wa Ukraine. Hukumomin Palestino sun ce akalla mutum 21 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani gida a arewacin yankin zirin Gaza. Wutar ta tashi ne a daren ranar Alhamis a hawan ukun wani bene da ke sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke makare da mutane. Jami'an tsaron farar hula a yankin na Gaza da kungiyar Hamas ke shugabanci. Sun dora lakin tashin wutar akan wata tukunyar iskar gas da aka ajiye a gidan. Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsaya a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safara hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannan da karin watanni hudu karkashin wata yarjejeniya. Wannan mataki da kasashen suka dauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin karewar wa'adin farko wanda zai kare a ranar Asabar karkashin matsayar da aka cimma tsakanin Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuli. Inda aka amince da ci gaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi lalemar habin da tsawaita shirin.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Carl Stalin ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a wuni lafiya.